Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 25 ga watan Afrilu na shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma su na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yakub makiri ne tare da Mahmud Lalo za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Kotun kolin Amurka za ta saurari muhawara kan ko shugaba Donald Trump zai iya takaita shigar matafiya daga wasu kasashe cikin Amurka yayin da wani alkali ya bada umarnin gwamnati ta Trump wato ta Trump ta samar da kariya ga wasu bakin haure 800 da suka shiga kasar tun suna kanana. Sannan shugabannin Amurka da Faransa sun yi kira da a fadada matsayin da aka cimma da Iran kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya.
To ko bai ko gaba jin labaran za ku ji zargi da sojojin Najeriya suke yi wa hukumomin jihar Taraba na kin ba su hadin kai akan aikin kawo zaman lafiya a yankin, zargin da hukumomin suka musanta.
Idan sun zo operation ko ma kan waye su bi wurin gwamna mana su ce kaza su sanar masa.
Ya tabbata Sanata Dino Malaye yana asibiti sakamakon direwa da yayi daga motar ɗin sanda ba miƙa kansa gare su. To ko ya ɗan Najeriya suke ganin batun Dino Malaye?
Babu maganar siyasa daga cikin wannan al'amari. Abin da yake faruwa idan ka taka doka, doka ta taka ka, ko kai wane ne? Dino ya taka doka.
Bayan haka Sahabu Ali Imam na tafi da shirinsa na demokradiyya a yau, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba kotun kolin Amurka za ta saurari muhawara kan ko shugaba Donald Trump zai iya takaita shigar matafiya cikin Amurka waɗanda suka fito daga wasu ƙasashe waɗanda mafiya yawansu na musulmi ne. Ƙasashen sun hada da Iran, Libya, Koriya ta Arewa, Syria, Venezuela, Somalia da kuma Yemen. To bayan da hawo kan karagan mulki, Trump ya fitar da tsare-tsarensa na shige da fice a ƙasar. Matakai biyu da ya ɗauka kan haka na baya-bayan nan an aiwatar da su ne a mataki na wucin gadi, yayin da mataki na ƙarshe-ƙarshen nan aka sa wato ba ranar da za a kawo ƙarshen shi. Jihar Hawaii da ƙungiyar musulmin jihar da wasu mutane uku ne suka shigar da ƙara. Ana kuma sa ran za su gabatar da bahasunsu wanda zai ƙalubalanci matakin haramtawa wasu 'yan ƙasashen waje shiga Amurka a matsayin wani shiri na nuna wariya ga al'ummar musulmi. Sannan za su nuna cewa shugaba Trump ya wuce gona da iri a harkokin shige da ficen ƙasar. A ɗaya ɓangaren ana sa ran lauyoyin gwamnati za su nuna cewa shugaban yana da hurumin ɗaukan wannan mataki kan shige da fice. A ɗaya ɓangaren kuma wani alƙalin kotun tarayya a nan Amurka ya ba gwamnatin shugaba Trump umarnin ta samar da kariya ga wasu bakin haure 800 waɗanda suka shigo ƙasar nan tun suna ƙanana, waɗanda aka fi sani da Dreamers a Turance. A wani mataki na shure, matakin da shugaba Trump yake sanya ɗauka na kawo ƙarshen shirin da ake kira daka a taƙaice, wanda shi ya ba da dama a bakin hauren suke zaune a Amurka ba tare da takardun izinin zama ba. Alƙali John Betts ya kuma umarci hukumar tsaron cikin gidan Amurka ta Homeland Security da ta karɓi takardun sabbin masu son shigowa Amurka ƙarƙashin wannan shiri a karon farko tun bayan da aka samar da dokar a shekarar 2012. Alƙalin ya ce yunkurin da gwamnatin Trump ke yi na soke wannan shiri na daka ya saba wa doka, amma ya ba su kwanaki 90 da su gabatar da wata ƙwaƙwarar hujja kan dalilinsu na so su soke wannan shiri. Amma har zuwa yanzu gwamnati ba ta maida martani a kan wannan hukunci ba. Shugabannin Amurka da Faransa sun yi kira da a faɗaɗa matsayin da aka cimma da Iran, amma yayin da suke magana da manema labarai a jiya Talata, shugaba Trump bai nuna wata alama da ta nuna cewa Amurka za ta janye daga matsayin da aka cimma da hukumomin Tehran ba kan shirinsu na mallakar makamashin nukiliya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce bai san matakin da Trump zai ɗauka kan wannan matsaya ta haɗin gwiwa ba, yana mai nuni da wa'adin da zai ƙare a wata mai zuwa kan sabunta matsayin cirewa Iran takunkumi da aka saka mata domin a ci gaba da raya matsayar haɗin gwiwar da aka cimma, wacce ake kira Joint Comprehensive Plan of Action a Turance ko kuma JCPOA a taƙaice. A jiya Talata shugaba Trump ya yi kakkausar suka a kan wannan shiri, inda ya kwatanta shi a matsayin hauka kuma abin dariya wanda tun asali ya ce bai kamata a yi shi ba. To inda ake hakan kuma ziyarar mako guda da ministar kokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif yake yi a birnin New York domin kare shirin nuclear na Iran da wasu tsare-tsaren gwamnatin su a yankin su ta haifar da wata zanga-zanga daga wata kungiyar Iraniyawa mazauna Amurka dambun magoya bayan wata kungiya da ake kira Organization of Iranian American Communities ko kuma OIAC a takeice suka shiga wannan zanga-zanga a ranar Litinin wacce ta wakana a tsallaken titin ofishin hulɗa da kasashen waje na birnin New York wanda yake karbar bakuncin Zarif yayin da suke tattaunawa kan matsayin da aka cimma da Iran a shekarar 2015 da kuma hulɗar Amurka da Iran din a wata hira da kamfanin jaridancin labaran Associated Press Zarif ya ce idan shugaba Trump ya janye daga matsayin da aka cimma akwai yiwuwar ita ma Iran za ta yi watsi da shirin Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matsayar da Koriya ta Arewa ta sanar ta cewa za ta jingine shirinta na mallakar makaman nukiliya da gwajin makamai masu linzami. Na ci gaba da jefa shakku da fatan alheri a zakatan masu fashin baki waɗanda ke nazarin sanarwar da shugaba Kim Jong-un ya yi na kwance da mara shirin sa na mallakar makaman nukiliya. Wannan sanarwa ta fito ne a ranar Juma'a yayin da Koriya ta Arewa da makwabciyarta ta Kudu suke shirin yin wani taron koli wanda ke sa ran za a yi nan da mako guda a ƙauyen Panmunjom dake kan iyakar ƙasashen biyu. Bayan da Mike Pompeo wanda aka zaba zai rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka ya gana da shugaba Kim gabanin wani taron koli da za a yi da shugaba Trump a ƙarshen watan Mayu ko kuma da farkon watan Yuni. Sai dai a lokaci guda masu sharhi sun yi marhabin da sanarwar ta shugaba Kim wacce suka kwatanta a matsayin mataki na farko na kwance da mara shirin nukiliyan Koriya ta Arewa wanda wataƙila ya zama sharar fage ga taron kolin da za a yi a nan gaba. Wasu zaɓukan gaggawa da za a yi a ƙasar Turkiya na barazanar haifar da rashin jituwa tsakanin hukumomin Ankara da wasu ƙasashen Turai da ke ɗauke da ɗimbin 'yan ƙasar ta Turkiya da suka kasance tsiraru a ƙasashen Jamus da Austria da Netherlands duk sun haramtawa jam'iyyun siyasa gudanar da yakin neman zaɓe wanda aka tsara za a yi ranar 24 ga watan Yuni. Amma duk da haka shugaba Recep Tayyip Erdogan ya nuna alamun cewa wataƙila zai kaɗa gangar siyasa. Ƙasar Jamus ta kasance tana magana da babban murya kan haramta shirin gudanar da gangamin yakin neman zaɓen. Haka zalika Austria da Netherlands su ma sun bi sahun ƙasar ta Jamus.
Badalla Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani cacar baki ya kaure tsakanin helikwatar rundunar sojojin Najeriya da hukumomin fararen hula a jihar Taraba bisa zargin mahukunta a jihar sun ki baiwa sojoji haɗin kai wajen samar da tsaro a jihar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Da yake jawabi a taron manema labarai kakakin helikwatar rundunar sojojin Najeriya Brigadier General John Agim yace atisayen tseren bira wato exercise IM Akpatuma da aka yi a wasu daga cikin jihohin da ke tsakiyar Najeriya ya sami nasara sosai duk da cewa sun rasa wasu daga cikin dakarun su.
13 soldiers were killed in action while 7 soldiers were wounded in action.
An kashe mana sojoji 13 a bakin aiki yayin kuma da aka raunata karin wasu guda 7. Shugabannin fararen hula sun taka rawa sosai wurin samu nasarar wannan atisaye. Amma abin bakin ciki yayin wannan atisaye wasu hukumomi a jihar Taraba sun ki baiwa sojoji haɗin kai da goyon baya. Alal misali shugaban karamar hukumar Takum ya ki haɗa kai da bataliya ta 93 kazalika ya ingiza jama'a akan sojojin.
And he incited his people on many occasions to resist and confront the military.
Kowane martani gwamnatin jihar Taraba za ta mayar. Mr. Anthony Damburam shine kwamishinan watsa labarai na jihar.
Wannan magana ban san tushenta ba.
Idan muka duba ai a ƴan kwanakin nan sai da hukumar leken asirin headquarters tsaron Najeriya ta bayyana cewa tana neman shugaban karamar hukumar Takum bisa wasu abubuwa da take zargin sa da shi. Wannan ba za ci na ɗaya daga cikin ababen da za a ce kamar bako ba sadin kai ba.
To da kuka neme ta kam ki ya gudo ya buya a government house ne. gwamna bai bari an doka ta dauki mataki akan shi bane ko ya buya ina
kamar a kwanan nan an ruwaito shi mai girma gwamna Dickson Darius Ishaku kamar yana kira ga mutane cewar su kare kansu suma saboda kamar bai gamsu da yadda sojoji suke aikin su ba wannan ba kamar za a ce kamar rashin fahimta bane tsakaninku da sojoji
sojoji fa hakkin su shine su kare lafiyarmu to hada kai da gwamna don shine chief security officer na state idan gwamna bai samu wannan hadin kai ba kam shi me zai fada ba zai so a zo ana kashe jama'an sa in yayi magana sai a zarge shi
kamar bai gamsu da aikin sojoji a jihar ta sa ba
to su yi aikin da zai gamsar da shi mana tunda shine chief security officer
yawa to takamaimai shi gwamna me yake so sojoji su yi
idan sun zo operation ko ma kan waye su bi wurin gwamna mana su ce kaza su sanar masa
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Mainakaina. Kamfanin sarrafa man fetur a Nigeria NNPC a karon farko ya tabbatar da samun man fetur da iskar gas a Bauchi. Bayan gudanar da tono sama da kafa 8,000 a karkashin kasa kamar yadda managing director na NNPC mai Kantibaru ya shaidawa manema labarai a garin Misau da ke jihar Bauchi ga rahoton Abdul Wahab Muhammad akan haka.
Kamfanin na NNPC wanda ke jagorantar wasu kamfanonin kasar China a wannan aiki ya tabbatar da cewa yana da aniyar sake zurfafa aikin tonon ya zuwa kafa 20,000 don tabbatar da cewa an cimma gajiyar wannan aiki 100%. Manajan daraktan kamfanin NNPC din injiniya mai Kantibaru sai ci gaba da bayanin kamar haka.
Wannan aiki na Bauchi, Bauchi ne da Gombe har ma yankin Plato da Nasarawa da Haura can Sokoto. To duka muna yin su amma nan ba da yan Allah na Bauchi muna da niyan kawo injina da za su iya hako mana to don waɗancan da suka yi kokarin neman mai a wancan karon sun tsaya kan gangara can kasa zuwa kamar kafa 20,000 za mu duba dukkan irin yanayin kasar da ke wurin kuma in Allah ya ramna jin za mu ci nasara.
Dr. Isa Tahir na Jami'ar Abubakar Tafa a Balewa da ke Bauchi kwararre ne a fannin kimiyyar tonon albarkatun man fetur ya ba da misali da kasar Libya a yayin da take hakar albarkatun man fetur a kasar ta.
A lokacin da aka je neman mai a Libya sai su ma suna yin irin wannan neman man da muke yi ana ta tona rijiyoyi ba a samu sai shi chief geologist din su sai ya ce abinda za a yi ku tona mun rijiya sai kun je basement. Mu muna da kwarin gwiwa saboda yanzu muna ganin kamar yadda NNPC suke faɗa cewa sun kawo 2D seismic survey a inganta na'urorin da ake amfani da na bincike ba sai an yi wannan ba. Lalle yanzu kan akwai haske. Kyakkyawan fatan da muke da shi a wannan exploration din za a samu man da gwamnati za ta samu kwarin gwiwa. Domin maganar da muke ba muna maganar ba mai bane. Muna maganar mai ne wanda za a neme shi a fitar da riba.
Su ma dai al'ummomin da ake aikin haƙar man fetur din a yankunan su sun bayyana jin daɗin su da kuma godiya wa Allah da ya albarkaci yankin nasu da albarkatun man fetur.
Sunana Abdul Malik, mun kuma gode wa Allah da ya kawo mu wannan lokacin da aka tara aikin mai din nan Muhammad Maimadi. Kamar yadda tambaya da kuke yi wasu yaran mu sun samu shiga ko su samu shiga haka Allah yaran mu sun shiga. Kai damuwoyin mu a kauyukan nan dai yanzu a ce ke da damuwoyi, damuwan ruwa, asibiti, makaranta.
Wannan abun aka yi duk mutumin Najeriya zai mura. Na farko za a mana hanya a sanadiyan wannan abu. Na biyu za a gina mana makarantu. Na uku za a gina mana asibitoci.
Abdul Wahab Muhammad muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdul Wahab Muhammad. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce tana rike da Sanata Dino Malai da ya diro daga motar 'yan sandan bayan ya miƙa kansa da gare su. Har sai ta gama bincike akan zargin da ake masa na ɗaukan nauyin wasu mutane da suke tare da rigima a jiharsa ta Kogi. Ga dai ƙarin bayani daga Madina Dauda.
'Yan sandan sun bayyana dalilin yi wa gidan Dino Melaye ƙawanya da kuma ƙoƙarin kama shi a bisa dalilin ƙin bayyana a kotu domin fuskantar shari'a akan zargin da ake masa na biyan waɗannan mutane da kuma ba su makamai. Dino Melaye, wanda ya nasarar ƙaurar da shari'arsa daga Lokoja zuwa babbar kotun tarayya Abuja, ya nuna fargabar za a iya hallaka shi ko shayar da shi guba a Lokoja don rashin jituwarsa da gwamnan Kogi Yahaya Bello. Rahotanni sun bayyana cewa kan hanyar tafiya da Melaye Lokoja a daidai unguwar Area 1 a Abuja. Dino Melaye ya duro daga motar ƴan sanda da taimakon wasu magoya bayansa da suka kawo masa dauki. To wai ƴan sanda suna da hurumin kama Dino bayan ya mayar da shari'arsa zuwa Abuja? Tambayar kenan da nayi wa barista Yusuf Sallau mutum biyu. Ga amsar da ya bayar.
Ai transparent case kan ai magana a gare. Ba su da jurisdiction kuma da su iya lokacin shirke shi ga justice. Amma da abin da sani shine duk mutum ya ji ciwo wannan ba zai hana a kai mutum kotu ba. Za a iya kai mutum kotu ko da akan gado asibiti ne. As long as I'm fixing date for hearing. The only thing is shi ya je neman injection a kotu cewa kada a kai shi in saboda rashin lafiya ya bada uzuri. Amma as long as bai wannan ba kotu bata damu da wani rashin lafiyarsa ba.
Wasu mazauna birnin tarayya sun bayyana ra'ayinsu a game da wannan dambarwar. Da farko ga Khalid Ismail.
Wannan abin da ya faru da Sanata Dino Melaye al'ummar kasa za su iya fassara shi ta hanya guda biyu. Na farko za a fassara shi akwai manufa ta siyasa, na biyu akwai manufa na karya dokar kasa, na uku akwai batun da kila waɗansu za su ɗauki abun akan biyan shafafu da mai wanda suke tattare da gwamnatin ƙasa suna yin abun da suke so don su biya wa kansu bukatunsu. Fatanmu ƙasarmu ta zauna lafiya.
Sai kuma Alhaji Babalawal.
Ai ranki dai babu maganar siyasa daga cikin wannan al'amari. Abin da yake faruwa idan ka taka doka, doka ta taka ka, ko kai wane ne? Dino ya taka doka. ‘Yan sanda suna neman ka, ya kamata ka amsa kira ga wurin ‘yan sanda tunda baka fi ƙarfin hukuma ba, kuma ɗan Najeriya ne kai, kuma kana bin constitution na Najeriya. To kai wane ne da zaka ce ba zaka je ka amsa kira hukuma ba?
Yanzu dai an garzaya da Dino Melaye wani asibiti mai zaman kansa a Abuja domin samun magani. Shin ‘yan sanda za su ci gaba da dagewa sai sun kai Melaye lokaje ne ko a'a? Lokaci ne zai nuna. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ba da la a gaida Madina Dauda. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 17. Kafin mu ci gaba sai a saurari wannan.
Tun da naji abun na kira chairman na INEC, na gaya min shi yace don Allah don Annabi in yi hakuri za su yi bincike akan wannan abu, kuma ya gaya min sun yi bincike sun tabbatar da wannan magana gaskiya ne. Amma chairman din ya ba su hakuri, nace a dalili ne da yazo ya ba ku hakuri, in ya ba ku hakuri shikenan ku kun hakura an cuci jama'a.
To sai a biyo mu a shirin mu na hantsi don jin cikakken rahoto akan wato korafi da ƴan adawa a jihar Niger suke yi wa wani shugaban karamar hukuma. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu waiwayi kalaman shugaba Muhammadu Buhari da ya harzuka matasa da kuma rawar ƴan mata da ake a majalisar dattijan Najeriya. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya a Birtaniya a lokacin wani shirin tambaya da amsoshi a gefen taron ƙasashe renon Ingila, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi magana game da matasan Najeriya. Magana da ta jefa shi cikin ruwan zafi da matasan. Ga shimfiɗar da Nasara da Malika ya yi haɗa mana.
We have a very young population. Our population is estimated conservatively to be 180 million.
Muna da akasarin al'ummarmu matasa. Hanyi kiyasin yawan mutanenmu na Najeriya a kimance mun kai mutum miliyan 180. Fiye da kashi 60 cikin 100 na mutanen matasa ne ƴan ƙasa da shekara 30.
A lot of them haven't been to school and they are claiming, you know, that Nigeria has been an oil producing country, therefore they should sit and do nothing and get housing, healthcare, education free.
Yawancinsu ba su yi makaranta ko karatu ba. Suna cewa Najeriya na daga ƙasashe masu arzikin fetur, da haka za su rika zama ba tare da yin aikin komai ba. Su rika samun gidaje, kiwon lafiya da ilimi kyauta. Amma bari in faɗa muku, kwanan nan minista na labaru an matsa masa lamba ya amsa tambaya kan cewa gwamnati mu bata komai. Sai ya ce a gwada a gaya Najeriya take gabanin 2015 da yadda take a yanzu.
And I think people were impressed with the answer. So security we have done quite well.
Ina ganin amsar ta gamsar ko ta burge jama'a. Mun yi abin kirki wajen lamuran tsaro da tattalin arziki, musamman ma mun yi abin kirki a bangaren noma. yanzu shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a taron Majalisar Tattalin Arziki Kungiyar Kasashen da Burtaniya ta yi mulkin mallaka da aka gudanar a London.
Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano ra'ayinsa dangane da kalaman na shugaba Muhammadu Buhari game da matasa.
To, a gurgujen ra'ayina shine irin fitar bakin nan ce da shugabanni suka yi jifa-jifa. Ya yi fitar baki ya faɗa abin da wata kila idan da halitta ne da shi kansa ba zai so ya faɗa ba. Domin wato mafiya yawan matasa suna da dara da kuɗin mai suna zaune ba sa yin komai suna son su samu gida kyauta, magani kyauta, makaranta kyauta, wato da wurin da ya faɗa ɗin da kuma fitowar magana ta bakinsa a fahimta ta kuskure ne. Domin wato in ma hakan take mafiya yawan hakan suke, to magana za ta dawo a kan cewar to me shugabanni suka yi wanda idan aka shiga wannan halin, kuma ne suke yi na a fita daga wannan halin, kuma yanzu shi ne ƙololuwar shugabanci a ƙasa. Saboda haka tambaya za ta dawo kansa, shin yanzu matasa suna da makarantu irin waɗanda su shugaba Muhammadu Buhari suka samu lokacin da suna tasowa? Suna da kafar samun ayyuka irin yanda lokacin su shugaba Muhammadu Buhari da suna tasowa suka samu? In ba sa samu, to wace rawa hukumomi suka taka wajen samun wannan canjin yanayin? Kuma yanzu ne suke yi wajen kauda wannan yanayin?
Ba ka gani watakila ana iya musu uzuri cewa suna hoɓasawa idan aka kwatanta da abin da ya faru kafin su zo?
Za a iya musu uzuri, amma wannan uzurin shi ma zai daɗa tabbatar da cewa an yi kuskure wajen yin wannan bayani. Domin a kusan lokaci ɗaya ya yi bayani, ya yi alfahari da cewar an samu ci gaba wajen ɓangaren harkar noma. Kuma wannan ci gaban da aka samu matasan ne dai suka samar da shi, kuma ta hanya ta ƙwazo, babu wata alama ta cewar wasu injina aka shigo da su irin yanda ake yin noma a Najeriya, irin yanda ake yi a Turai.
To amma kuma ba a yi wa shugaban rashin fahimta ba, watakila da yake wasu suna gani kamar ya yi wa duk matasa kuɗin goro, alhali kuwa ya ce wasu daga cikinsu ne bai ce duk matasan Najeriya ba?
Babu shakka ba kuɗin goro ne ba. Za a iya masa izinin cewar mafiya yawa ice, ma'ana akwai waɗanda su ba haka suke ba. To amma mafiya yawan nan har yanzu dai akwai nau'in kuskure a ce haka. Har yanzu mafiya yawa suna aiki tukuru wajen neman halaliyarsu.
Ya kuke kallon abubuwa da suke wakana ne a majalisar dattijan nan, musamman ma dai wajen dakatar da ɗan majalisa? Ana demokradiyya ne, amma da zarar ɗan majalisa ya fito ya faɗi ra'ayinsa sai a ce ya faɗi wani abu da ke muzanta majalisa, saboda haka an dakatar da shi na wa'adi kaza.
Wato a fahimta ta abu biyu ne yake damun majalisar dattijai. Na ɗaya wato sun afu a kan burinsu na 2019, duk littafinsu a kan wa zai zama ne a 2019, wannan ya sa suna zubar da duk wani abu muhimmi a ƙasar. Su kasafin kuɗi ne, su harkar naɗe-naɗen shugabanci ne, su harkar samarwa da ƙasa wato tsare-tsare da dokoki waɗanda za su inganta shugabanci, duk sun ajiye kullum tunaninsu 2019 wa zai zama ne, wa zai riƙe kujera kaza. Wannan kuma sai zamana abu na biyu ya biyo baya, duk wanda ya saba wannan tunanin nasu da shirye-shiryen nasu, saboda dandazon tsofaffin gwamnoni da suka taho da wato wannan tarbiyyar ta gwamnonin Najeriya na cewar su kamar na shirika na su suke, ba kawai duk abin da suka ce ba wanda yake mutawa, saboda haka yanzu kina mamaki dan me za su faɗi magana a majalisa wani ya musa, saboda haka ce dinan lokacin da zancen kora da dakatarwa da koro da tsoratarwa da kuma wannan zai cutar da majalisa ta hanyoyi ɗayan biyu. Ko dai mutane ‘yan majalisa, wasu ‘yan majalisa suna kallon abin da yake suna da ta cewa amma su ji tsoro su ja baki su shiru, ko kuma ya haifar da irin abin da muka gani senator Umar Gege ya yi shi kenan, ya ɗauki wata hanya wacce take ba ta doka da oda ba domin huce haushe. Kuma gaba ɗaya in ka tattara sai ka ce suna kashe imar majalisa a matsayinta na wacce ta fi kamata ta zama wakiliyar al'umma, a inda ya fi cancanta a yi muhawara sosai, a inda ya fi cancanta ko mutum ɗaya ne bai yarda da wani al'amari zai iya fito yi bayanin dalilin da isa bai yarda da shi ba, sannan mafiya yawa sun yarda da shi ya haƙura amma dai ya faɗi dalilinsa.
Rashin fahimtar tsarin demokuraɗiyya ne ya sa ake tafi da majalisar irin haka, ɗaya kenan. Biyu kuma ai dattijai ne ke cikin wannan majalisa, ya zamanto tsoron shi shugaban majalisar dattijai ne ake haka ba mai fitowa da lauyoyi a cikin wannan majalisa da sauransu, amma baka jin mai fita ya ce abin nan da ake yi ba daidai bane, daga cikinsu su tsawatar kansu da ba yara ƙanana bane.
Gaskiya ne, ba na zaton rashin sanin tsarin ne, an sani sarai. Amma na fi zaton bukata ko son zuciya shi ne yake jagora a mafi yawan lokaci, saboda haka duk abin da ya ci karo da wannan son zuciyar shi kenan sai ka ga an yi masa kama karya akan dole sai an samu biyan bukatar da aka zuciya ta riga ta tafi a kai. Kuma sun san majalisa tana da ikon tsara dokokin gudanar da al'amuranta na cikin gida,
kuma dokoki da suka yi na cikin gidan nan sun yi karo da tsarin mulkin Najeriya.
Ai ba su yadda suna cin karo da tsarin mulkin Najeriya ba. Ai fassarar su gani suke yi wato wanda suke daidai da tsarin mulkin Najeriya suke. Kuma miskinar sun hana a ji ko ta a nemi fassara idan wani ya ga shi tasa fahimtar ta bayi da cewar an cika da tsarin mulkin Najeriya da sun cika da aje kotu.
Masu aro da wannan fashin bakin, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na makon nan, sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasiru Adamu Ilikaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Chubahiro Dodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
Kuma dalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
A yau Laraba kotun kolin Amurka za ta saurari muhawara kan ko shugaba Donald Trump zai iya takaita shigar matafiya cikin Amurka waɗanda suka fito daga wasu ƙasashe waɗanda har ila yau mafiya yawansu na musulmi ne. Ƙasashen sun haɗa da Iran, Libya, Koriya ta Arewa, Siriya, Venezuela, Somalia da kuma Yemen. Tambayar da haukan karagar mulki, Trump yake ta fitar da tsare-tsarensa na shige da fice a ƙasar. Matakai biyu da suka ya ɗauka kan haka na baya-bayan nan an aiwatar da su ne a mataki na wucin gadi, yayin da mataki na ƙarshe-ƙarshen nan ba shi da ranar ƙarewa. Jihar Hawaii da ƙungiyar musulman jihar da wasu mutane uku ne suka shigar da ƙarar. Ana kuma sa ran za su gabatar da bahasinsu wanda zai ƙalubalanci matakin haramtawa wasu 'yan ƙasashen waje shiga Amurka a matsayin wani shiri na nuna wariya ga al'ummar musulmi. Sannan za su nuna cewa shugaba Trump ya wuce gona da iri a harkokin shige da fice, yayin da a ɗaya ɓangaren kuma ana sa ran lauyoyin gwamnati za su nuna cewa shugaban yana da hurumin ɗaukan wannan mataki da yake so ya ɗauka. Wani alƙalin kotun tarayya a nan Amurka ya ba gwamnatin shugaba Trump umarnin ta samar da kariya ga wasu baƙin haure 800,000 da suka shigo ƙasar nan tun suna ƙananan yara waɗanda aka fi sani da Dreamers a Turance. A wani mataki na shura matakin da shugaba Trump yake sanya ɗauka na kawo ƙarshen shirin da ake kira daka a takaice, wanda shi ya ba da damar baƙin hauren su zauna a Amurka.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci, sai da hantsi za ji mun dauke da wasu shirin. Yanzu kafin mu sallama da ku, muna mika wato za mu taya murna ga Hajjia Rukayya da iyalan gidan Master Garba a birnin Kumasi na auren yar su Nismatu Bawa da za ta daura ranar Lahadi a unguwar Kantudu Kumasi. Allah ba ta zaman lafiya. Sai kuma ta'aziyya ga Alhaji mai suna da iyalan gidan wato Sarki Aminu na Zango Kumasi na rasuwan yar su Hawwa. Allah ya jikanta ya mata rahama da margabata baki daya. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku, sai da hantsi. Assalamu alaikum.